C'était RM Show.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel, da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Ta'ali Masih Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama saurari labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Mai wayar da sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya dauki hankulan mutane ya ketare na iya harzukan manyan yan jam'iyyar Republican da abokan kawance a Turai, inda kalamansa kan Ukraine da NATO suka yi tsauri. Amma maganganun da yayi masu karfi sun yi wa mai sauraro dadi shugaban Amurka Donald Trump. Kuma Hegseth, wanda a yau Asabar ya kammala ziyarar farko zuwa Belgium da Germany da Poland, ya ba da sako a tsakiyar ajandar saka Amurka a farko ta Amurka. Da yake magana a hedkwatar tsaro ta NATO da ke Brussels a ranar Laraba, Hegseth ya ce komawa kan iyakokin Ukraine kafin shekarar 2014 ba abu bane mai yiwuwa, kuma gwamnatin Trump ba ta ganin kasancewar kungiyar NATO a Kiev a matsayin wani bangare na warware yakin da Rasha ta mamaye a shekarar 2022. ‘Yan ƙasar Afirka ta Kudu farar fata sun nuna goyon bayansu ga shugaba Donald Trump a yau Asabar, inda suka tara ofishin jakadancin Amurka da ke Pretoria, inda suka yi ikirarin cewa gwamnatinsu ta nuna musu wariyar launin fata. Ɗaruruwan masu zanga-zangan ne suka riƙe da alluna da aka rubuta "Na gode wa shugaba Trump," tare da nuna wasu saƙonni na sukar abin da suke kallo a matsayin dokokin wariyar launin fata da gwamnatin Afirka ta Kudu ta kafa, da ke nuna wariya ga 'yan tsiraru. Da yawa sun fito daga al'ummar Afrikana da Trump ya mayar da hankali akai a cikin wani umarni na zartarwa makon da ya gabata, wanda ya yanke taimako da tallafi ga gwamnatin Afirka ta Kudu ƙarƙashin jagorancin baƙar fata. A cikin wannan tsari, Trump ya ce 'yan Afirka ta Kudu, waɗanda galibinsu 'ya'yan Turawan mulkin mallaka ne na Holland, suna fuskantar wata sabuwar doka ta baiwa gwamnati damar ƙwace filayen mutane masu zaman kansu. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta musanta cewa sabuwar dokar tana da alaka da kabilanci, kuma ta ce ikirarin da Trump ya yi kan ƙasar da kuma dokar na cike da munanan bayanai da kuma gurɓatattu. Trump ya ce ana ƙwace filaye daga 'yan Afirkana waɗanda umarnin ya kira ƙwace gonaki saboda kabilanci, yayin da ba a ƙwace kowa gona ba ƙarƙashin wannan doka. Trump ya kuma sanar da wani shiri na baiwa 'yan Afirkana matsayin 'yan gudun hijira a Amurka, su ɓangare ɗaya ne kawai na tsirarin farar fata na Afirka ta Kudu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Firgici da kwasar ganima na ci gaba da mamaye birni na biyu mafi girma a gabashin Congo, yayin da dubban jama'a suka tsere don gujewa ci gaban 'yan tawayen da ke samun goyon bayan ruwan da ke samu. Kwana guda bayan da mayakan M23 suka shiga wajen birnin Bukavu, a yau Asabar mazauna garin suka cika kan tituna suna yunkurin ficewa, yayin da 'yan kwasar ganima suka cika buhuna da abubuwan da suka iya samu. Rahotanni da faifan bidiyo na shafukan sada zumunta sun nuna yadda tashin hankali ya mamaye yankin, fursunonin gidajen yara suka tsere. Faɗaɗa zuwa yankin kudu na M23 ya ƙunshi yankuna fiye da yadda 'yan tawayen suka ƙwace a baya, kuma yana fuskantar ƙalubalen da ba a taɓa ganin irinsa ba ga gwamnatin Kinshasa. Daga ƙarshe, shugabannin ƙasashen ƙungiyar Tarayyar Turai sun zaɓi sabon shugaban reshen da ke gudanar da ayyukan ƙungiyar na yau da kullum, yayin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula ƙasashe biyu mafi girma a nahiyar. A yau Asabar ɗinnan ne aka zaɓi ministan harkokin wajen Djibouti Muhammad Ali Yusuf a matsayin sabon shugaban ƙungiyar Tarayyar Afirka a wata ƙuri'ar a asirce da shugabannin ƙasashen nahiyar suka kaɗa yayin taron su na shekara-shekara. Yusuf, wanda ya bikin cika shekaru 60 da haihuwa a makon da ya gabata, ya doki abokan hamayyarsa, tsohon Firaministan Kenya Raila Odinga, da tsohon ministan harkokin wajen Madagascar Richard Randiamantro. Zaben ya doki zagaye masu yawa na jefa ƙuri'a.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar wani da shirin zauren BOA.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, an saurari yadda shirin ya duba batun manufofi da tsarin shugaban Amurka Donald Trump kan kasashen duniya bayan da ya koma kan karagar mulki a wa'adi na biyu. A wannan shirin, za mu tashi ne a inda Kabiru Mamman Yarima yake bayyana ra'ayinsa kan aƙidar Donald Trump da kuma yadda Amurka ke shugabantar tsari da sauran kasashen duniya ke bi. Ku biyo mu.
Saboda akwai lokacin
ba dodon rabaci.
Akwai lokacin za su ƙara neman wani taimakon wanda Trump din shi na iya ragewa ko ko ya ja baya ma ko ko ya dakata duk da irin alaka da ke tsakanin su da su na Netanyahu.
Gaskiya ke alaka ce ba mai dorewa
ba. Alaka ce ba mai dorewa ba. Duk da mutum ne wanda ke da alaka da su ko mutum ne wanda yana da tsauraran ra'ayi akan abin da ya shahi Laraba musamman irin ma yanda yake kwatanta da su mayaka na Hamas. Kenan zai iya bada tallafi amma idan tahiya zai rage. Bisa manufofi masu yawa, in aka ce ma za a kilgawa manufofin suna da yawa, kasashen Turai wanga su sun shi hannu.
Me yasa kake ganin Trump ba ya goyon ci gaba da yaki musamman wanga yaki na duniya da aka yi daukar hankali? Me yasa yake kokarin jaje kin
shi? Aƙidar shi ta bambanta da duk wani wanda kake tunani. Haji Lamini ya ga yayin ya karance duk wasu abubuwan sai dai ƙara tuni da za a ce shi ba dan siyasa bane, ko mutum ne shi tsaye ne, babu wani kwana, babu wani abun ga. Kenan ka gani dole a samu bambanci da shi da ƴan siyasa.
Anaka tunani ya kamata shugabannin Afirka su zama haka?
Ba yiwa gaskiya.
Ba ka so su zama koko bai kamata ba.
Muna so su zama kamar yanda shi harakan muna haici, shi ga Trump babu harakan muna haici. Dan Adam kowane iri ne, kan musulmi kan Kirista, ba a so a ce mutum akwai muna haici a kan shi koko mutum ne mai boye
abin da ke cikin
zuciyar shi. A ɗabi'a ce mai kyau. Duk da ku da ana ganin kurakuran shi ta wani bangaren mutane na yabawa bisa wa an ga halayya na shi.
Madalla.
Tudana Inazum Ibrahim, darakta radio na Karta Maradi.
Malam Inazum, a bangaren abin da ya shafi kafafen yada labarai, jaridu daban-daban, radio, television da dai sauransu, kukan yi ta akan wani abu ya faru a irin kasashe irin su Amurka. Me yasa Amurka take daukar hankalin al'ummar duniya?
Dole ne Amurka ta dauki hankalin al'ummar duniya domin Amurka ta zama kasa ce wadda yau komai tsarin da aka yi a duniya indai Amurka ba ta ciki to tsarin nan ba cikakke bane.
Me yasa?
Domin Amurka ke rike da akalan tattalin arzikin duniya. Amurka ce kasa mai karfin soji na duniya. Kaga waɗannan abubuwa biyu ya ba Amurka tasiri wanda duka ƙungiyoyi da ka gani na duniya wanda suka haɗa ƙasashen duniya, Amurka ita kaɗai ta isa ta taka musu biriki. Kaman a zaman da muke yanzu a duniya, kaman Amurka ne da sauran ƙasashen duniya ake zama. Kaga abin da ya sa komi na Amurka, kowa, in Afirka kake, in Europa kake, in Asia kake, duka sai ka ga ya shahi kowa domin magana ɗaya in an ɗauko ta daga Amurka tana iya shahon ni da nake Maradi, tana iya shahon wanda yake Nigeria, tana iya shahon wanda yake kasashen Europa.
Trump shine bisa kan mulki wa'adi na biyu, Joe Biden ya wuce. Ya za ka kamanta salon mulkin su? An gane kowa da yake yanzu Trump ne, kana tunanin kuma zai zo da sabon salo? Ya za ka manta bambanta mani tsakanin su biyu irin yanda suke ta hedda mulkin su a matsayinka na
Bejibiya? Bambancin akwai bambanci, ko da yake mutane su ana ce akwai bambanci, bambancin ba da yawa bane.
To
bambancin ka dauka yanzu ka dauka kamar ƴan jam'iyyar Democrat, abu biyu ne suke tunkaro da shi. Amurka babbar ƙasa ce, ta yi duk yanda za ta yi, ta tsare gida kuma a waje ta gwada bajinta. Shi Trump abin da ya sama gaba Amurka ce
gaba daya
gida, duk abin da bai shahi gida ba, bai shahi shi ba tukunna. ya kare da gida yake tunkaran daji kaga bambancin su kuma bambanci na biyu wanda ake iya faɗi shi yanzu ɗan demokrat kamar a lokacin propaganda siyasa suna iya ɗaukan alƙawulla ga jama'a ga al'umma wanda suka zaɓe su amma sau da ƙafa suke bin su shi Trump kuma duk alƙawulin da ya ɗauka ko ba zai yiwu ba fa sai ya aiwatar da shi zan ba da misali kamar ana batun wanda aka aihwa a Amerika a da cikin tsarin doka Amerika wanda aka aiha kaga ya zama cikakken dan Amerika har Amerika tana iya yaki saman shi shi da yazo ya dauki kuduri ya rushe wannan doka duk da ya sani bai iya sake dokar nan
ba
amma da yake ya dauki alƙawali sai ya yi shi sai da yi shi kaga wani juju ya taka mai birki kuma wannan doka bai yiwa ya sauya ta domin sai ta je majalisa sai ta je kuma kotun kasa na Amerika kuma nan bai da kamar cikakken goyon bayan da zai sa ya sauya wannan amma da yake a lokacin propaganda ya dauki darin yin haka
sai da ya
yayi shi kenan shi yayi nashi amma abun bai yi ba sauran jama'a ne ba su yi shi
su sauran wanda man alƙawali sun ji dadi
yawa su sun ji dadi kenan
sabanin shugabannin mu na Afirka da suke dauka alƙawalin za su yi kaza sai su jaya abun
dan ka shugabannin na Afirka me yasa ba su iya domin su shugabannin na Afirka yawanci in ka dauka zawwa ne kake da kazo sai ka ga fili yanda kake tsammani a da kahin ka zo in ka zo sai ka ga salon ya sauya
ta yaya
me yasa yau za ka ga a zahiri sai ka dauki shugaban Afirka kan ya zo a propaganda sai ya tattunkarun kasar nan arziki gare ta tana da ma'adinai tana da wani wale ne
wanda suke sama
sun ba su sai ya gani cewa da ya zo zai ga ma'adinan nan fa akwai su amma kewaye da su kan a hudo su aiki ne kuma babu kaman masana kasar batta da masana da cikakken kuɗin da za ta hudu kuma da ka tunkari wata da kayan aikin hudu su da ka tunkari wata ƙasa can daban sai ta taka ma birki ta ce a'a ba zan hudda ma ba ga sharuɗa na da ka dawo rayan ƙasa karon ma ba su biya balantana ka dan samu wani dan abun ga in ka nemi masana ka ce a cikin wanda nake da wanda suka yi karatu wa yake iya kaza babu to kaga dole ka taka ma kanka birki kana son yin abun amma shi gaskiyar mulki zai gwada ma ciya tarnaki
so ka ce ƙasa Afirka haka za mu ta tahiya ba za mu irin cigaba irin na su Amerika ba
ka san shi cigaba yau Amerikan ka dauka ai dogon tarihi ne duk kasashen Afirka shekarar 60 ne tarihin duk gaba ɗaya
daga ne ya ƙare
kan mai yau cigaban da muka yi mu ne ban mu ganin shi amma mun yi cigaba kwarai ma tunda abin da muka yi a shekarar 60 su shekarar dubunne ne gare su a gaban mu kahin ma su suka yi mu fa me yace nake cewa su suka yi mu tunda su suka yayyanki kasashen Afirka lokacin da suke yaki da sauran su mu muna tamkar an kallo ne ba a shawara da mu yau muka kai fasalin da hannu ma muna iya wani abu hannu ma muna zama a tattauna da mu kenan mun ci gaba abu na biyu da dole sai da shi ba a yiwa kasashen Afirka su ci gaba babu ilimi dole sai an samu ilimi kaini domin wani mai ilimincin wani kasa ba zai zo ba ya kama sirrin ci gaban kasarka kai zaka tanadar da masu ilimin ka wanda suka tashi cikin tawarkin ka su san menene gare ka abinda gare ka su sani da za su sarrafa shi don amfanin ka har yayi amfanin wani amma duk tsarin da muka yi duk Afirkan ka dauko tun tashin mu duk dogara ne muke har yanzu ha amma har yanzu dogara ne muke da wani yanki na duniya yau da Faransa ne yanzu mun koma China Russia
amma Niger yanzu tsaye take da kafafunta
babu kasar da take tsaye da kafafuta a Afirka wannan magana ce kawai ake yi don a sa mutane su yi hubbasa su kama jikinsu su san a lokaci yayi wanda za a yi gwagwarmaya amma babu shi ne kasar da su magabatan sun sani kowa sani ba kasar da bakka da ka dauka dai a cikin zamantakewa ta duniya mai abu a hannun shi shine mai abin da ya ga dama kai da baka da dole ka ladabta ka jira lokacin da tunda bukatar ka in ta tashi dole ka je gare shi to kuma mu yanzu Afirka har gobe muna cikin wannan bukata shi yasa sake akala ne muke mu je nan muna neman dai mu huta daga cikin tafarkin nan yau shi yasa in ka dauka Amerika suke tsaya su yi mursisi su taka ma kowa birki yau shi yasa Trump yake irin wannan tsarin tunda ya ga lokaci ne Amerika ita take daukar dawainiyar kowa yace a tsaya ko a gwada kowa ya gani
kowa ya taba ya gani yanzu in mutane suka da suka ce wallahi ban mu iya sai kaga shi ma ya da ce to ga abin da nake so sai kun yi kaza shi yasa an kaga cikin siyasa shi yace iya son ya sai Greenland Canada iya son ya maida ta kasa duk salo ne na mulki wanda zai gwada shi wa an ba da shi ba ba ku iya komi kenan gondo kun goyi bayan shi har ku zo ku samu wani abu
yadda muhawarar ta kasance kenan a yau ku biyo mu makon gobe domin jin ci gaban shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda ku huta lafiya
a gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kamar sauraron a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za iya samu mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin Salam sashin Hausa dan Allah ina son ku bani tarihin shugaban kasar Kamaru Paul Biya mai tambaya Sanusi Madatai da Magaran To idan mai tambaya Sanusi Madatai da Magaran da sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin Ashir Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Malam Ibrahim Musa Audu malami a tsangayar tarihi ta kwalejin Horus da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa COE da ke Hong jihar Adamawa wanda yake
shi dai Mr. Fulbia tarihin sana da tsayi sosai duba da irin dadewa da yayi akan karagar mulki ka iya kiran shi Madina dogon zamani
haka ne malam to malam yaushe ne aka haifi shi da dadan shugaban kasar Kamaru wato Mr. Fulbia
an haifi shugaban kasar Kamaru na yanzu wato Paul Biya a shekaran 1933 a wani kauye kudancin Kamaru Southern Cameroon kauye da ake kira Muvo Meka
to a kuma bangaren karatu ai nashi karatun primary da na secondary da ma na gaba da secondary wato university wato jami'a kenan
ya tashi yayi karatun primary da secondary a can kudancin Kamaru a Yaounde shine shugaban kasa na biyu a kasar Kamaru bayan shugaban kasa na farko Alhaji Ahmadu Ahijo shi ya zama shugaban kasan Kamaru na biyu ya yi ta zama minista a lokaci daban-daban kuma ya zama shugaban ma'aikatan majalisan shugaban kasa wato abun nufi shugaban ma'aikata na gidan shugaban kasa ka iya kiransa a tsari irin na Najeriya kamar chief of staff na shugaban kasa kamun ya zama prime minister shine a jerin prime minister na Kamaru da aka fara daga lokacin Ahmadu Ahijo shine prime minister na biyar Paul Biya ai haka dai a yau zaka iya cewa shine shugaban kasa mafi dadewa a Africa in ka debe shugaban Equatorial Guinea wato Mr. Obiang Nguema bayan gama makarantansa na primary school da secondary school lycée kenan a Kamaru sai ya huce babban kasan Faransa wato Paris a inda ya karanta harkokin jama'a da kuma harkokin sanin doka wato law ya samu daukaka sosai a karkashin Alhaji Ahmadu Ahijo inda ya dinga samun girma da wuri-wuri daga shekaran 1968 zuwa da 75 shine prime minister ya zama prime minister a shekarun 1980s wato 1989 da 80 bayan ya zama shugaban kasa. Ya zama shugaban kasa a 1982. Sorry. So a wayancan lokacin sai ya kokari ya tabbatar da kansa a mulki, a inda ya kawo mulki irin na party guda daya. Zamu iya cewa da a lokacin da yake tare da shugaban Ahmadu Ahijo an yi shirin yin zabe a Kamaru a 1985. Amma hawansa kan mulki sai ya maida abun, ya ja shi zuwa baya, ya maida ya aka yi zabe a 1984 a inda shi kadai ya tsaya zabe da gagaruman rinjaye tun daga dai kusan ba kowa, shi kadai ne.
Haka ne. To malam, kafin nan shi shugaban kasan Kamaru na yanzu wato Paul Biya ya zama shugaban kasa, wace irin zama suka yi da shi tsohon shugaban kasan Kamarun na wancan lokaci wato Ahmadu Ahijo?
Kamun Ahmadu Ahijo yayi murabus wanda ake gani kamar bazata ba shiri, haka nan kawai aka gade yayi murabus, Ahmadu Ahijo yana jituwa sosai da shi Mr. Paul Biya, tafiya na tafiya mai daɗi haka nan. Don koda ma yayi murabus, ya ci gaba da zama shugaban jam'iyyar su na siyasa, a inda shi Paul Biya yake zaman mataimakin sa. Zama na da daɗi har kusan watanni ɗan kaɗan bayan hawan Mr. Paul Biya.
To kafin shi Mr. Paul Biya ya hau shugabancin ƙasar Kamaru, yaya gwagwarmayar da ta gudana, misali bayan dangantakar da ke tsakanin su da shi Ahmadu Ahijo, tunda dangantaka ce kace mai ƙarfi kuma wadda ba ta babu mishkila cikin?
Kamin shi Mr. Paul Biya ya hau a irin wani hali na bazatan, sai aka yi wa constitution na Kamaru gagaran bawul, a inda aka nuna ainihi prime minister shine mutumin da zai iya ya shugabanci ƙasa, a inda shugaban ƙasa ya yi murabus ko saboda zabin kansa ko saboda rashin lafiya ko kuma dai ko wani dalili. To atake bayan aka yi wannan, Malam Ahmadu Ahijo yayi resign, yayi murabus, abunda ba saban ba, ba shiri. Yana murabus kuwa shi Paul Biya ya haye karagan mulki ya zama shugaban ƙasa. Kamar yadda nace a baya, tafiya na da dadi, shi Paul Biya Ahmadu Ahijo ya ci gaba da rike shugabanci na jam'iyyar su, a inda shi Paul Biya ya zama mata Maki. Ahmadu Ahijo na fita ya je duk inda zai je, Paul Biya dai shike rike da mulki kamar ba kome. Ahijo na bashi goyon baya, amma ɗan lokuta kaɗan bayan ɗarewar sa kan mulki sai aka samu dangantaka tsakanin su sai ta yi tsami, a daidai inda Ahmadu Ahijo yayi gudun hijira zuwa ƙasar Faransa. An zarge shi da kokarin kwatan mulki, abu nufi shekara biyu dai kusan bayan shi Paul Biya ya zama shugaban ƙasa. A bayan sa ma da shi da wasu manya-manyan mukarabansa guda biyu an yi musu hukuncin kisa a bayan idanunsu. So daga baya shi Mr. Paul Biya da kansa ya dakatar da hukuncin kisa, ya maida shi hukuncin zama har iyakar rai a gidan prison.
Yawa, to malam, baya ga wannan dambarwar da aka yi wannan har ga zuwa a takaita hukuncin kisa ta dawo zaman rai da rai a gidan yari na ƙasar Kamarun, to sai kuma yaya dambarwar ta kare? An tsaya nan ne ko dai al'amarin ya ci gaba?
Shekara ɗaya bayan nan wannan kub da aka zargi Ahmadu Ahijo, ɗan arewacin Kamaru sojoji masu gadin gidan shugaban kasa, zamu ce National Guard, duma sun yi kub a inda aka nuna cewa mutane 71 rahoton gwamnati suka rasa rayukansu, amma lallai wasu mutane sun nuna ai mutane da suka mutu a wancan lokacin sun ma kai 1000. Yawancin su musulmai ne ɗan arewacin Kamaru, wanda kuma da wasu masu iya sharhi suna ganin kamar Ahmadu Ahijo a wajen Kamaru na ɗaya daga cikin mutane da suka ingiza wannan kup a wancan lokacin.
Lalle kuwa malam, wannan batu na tarihin shi shugaban ƙasar Kamaru wato Mr. Paul Biya akwai gwagwarmaya a cikin ta. To malam, idan muka dawo ga leka bangaren iyali kuma fa, yaya matakin iyalai yake ga shi Mr. Paul Biya?
Shi Mr. Paul Biya a harka na iyali ya auri mata guda biyu, zamu ce matarsa na farko Jean Irene Biya wadda suka yi aure a 1961, ta mutu a 1994, wato 1992, sorry 1992. Bayan mutuwanta shekara biyu kacal bayan mutuwanta, sai ya auri matarsa na yanzu wato Chantal, a inda suka haifi yara guda uku. Ita matarsa na farko Irene ba su haifi ƴaƴa ko ɗaya ba, amma suna da ƴaƴa guda biyu wanda ake tsammani kamar an yi adoptin nasu ne, duk da dai ana kyautata zato ƴaƴa ne wanda ya haifa ba tare da aure ba da wata ƴar uwan ita Irene din, Frank da Brenda Biya. Frank ana magani a yanzu haka nan Paul Biya na kokari kusan ganin yana ɗaya daga cikin gaba-gaba wanda alama ya nuna kila za su iya gadan shi uban nasa Paul Biya. Da fari kamar yadda na faɗa, na yi maganan makarantansa, makaranta da yayi a Kamaru secondary da primary. Uban Paul Biya ma'aikaci ne na coci babba, wato katkis wanda ke wa coci hidima, su ɗan Catholic katolika ne. To uban ya so Paul Biya shi ma ya gaje shi a wajen yi wa coci hidima, ya yi karatun coci, amma da ya je makaranta na koyon karatun coci an kore shi. So da aka kore shi daga nan, shi ne ya ci gaba da wani gefe da ya mai da shi ɗan siyasa kuma babba, wanda ya iya juya siyasa a yadda yake so.
To malam, kamar shi Mr. Paul Biya a matsayinsa na shugaban ƙasar Kamaru na yanzu, zabubbuka nawa aka yi a ƙarƙashin sa, kuma ya aka yi gwagwarmayan zabubbukan?
Zabubbuka kala-kala aka yi a ƙarƙashin Paul Biya daga hawarsa zaɓe ta 1984 har zuwa siyasa da aka yi na ƙarshe, wato 2018, 2018 da 2018. Duka Paul Biya shike lashe waɗannan zaɓuɓɓuka. Wasu lokuta ma ƴan adawa tun ma kamar ai zaɓen suka nuna za a yi almundahanan ƙuri'u, za a yi aringizon ƙuri'u, za a yi rikici. A zaɓen 1992 misali, duniya duk sun nuna shaida akan cewa lallai shi Mr. Paul Biya bai ma ci zaɓen ba sam-sam. Danniya dai yayi ba shugaban ƴan adawa na wancan lokaci din, ana kyautata zato John Furundi, shi ne ya ci zaɓe ba dai shi Paul Biya ba. To haka dai abun yake har zuwa yanzu.
To yanzu malam, halin da yanzu ake ciki, misali shi shugaban ƙasan Kamaru wato Paul Biya, a menene a gabansa yanzu? Misali
nan gaba kaɗan akwai alama kuma shi ma lokacin zaɓen ya sake kewayowa. Abunda dai za a jira a gani, Mr. Paul Biya mai shekara 109 zai sake tsayawa zaɓe ne, ko kuma zai matsa ya bawa wasu koko ɗansa fili su gaje shi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Ibrahim Audu na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa COE da Kihon jihar Adamawa, da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producermu da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
A gaida Ibrahim Garba, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Mai wayar da sakataren tsaron Amurka Pete Hexes ya dauki hankulan mutane ya ketare na iya harzikan manyan yan jam'iyyar Republican da abokan kawance a Turai, inda kalamansa kan Ukraine da NATO suka yi tsauri. Amma maganganun da yayi masu ƙarfi sun yi wa mai sauraro daɗi shugaban Amurka Donald Trump. Kuma Hexes, wanda a yau Asabar ya kammala ziyarar farko zuwa Belgium da Jamus da Poland, ya ba da saƙo a tsakiyar ajandar saka Amurka a farko ta Amurka. ‘Yan ƙasar Afirka ta Kudu farar fata sun nuna goyon bayansu ga shugaba Donald Trump a yau Asabar, inda suka tara ofishin jakadancin Amurka da ke Pretoria, inda suka yi ƙirarin cewa gwamnatinsu ta nuna musu wariyar launin fata. Ɗaruruwan masu zanga-zangan ne suka riƙe da alluna da aka rubuta "Na gode wa shugaba Trump," tare da nuna wasu saƙonni na sukar abin da suke kallo a matsayin dokokin wariyar launin fata da gwamnatin Afirka ta Kudu ta kafa, da ke nuna wariya ga 'yan tsiraru.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, da Fiona Nanduduwa Mai da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.